الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درس منا 92 لتاف الأدب المفرد مع الإمام البخاري kuma za mu karanta hadisin 448 zuwa hadisi na 456 insha Allah. Wannan darasi yana karantar da mu hukuncin ginin mahalli. Al-Imam al-Bukhari ya ce babu amalin rajuli ma'a ummalihi. Wannan babi yana bayani akan matsayin aikin mutum tare da leburoninsa. Idan kana da leburori da suke maka aiki, ku yi aikin tare. Amalur rajuli ma'a ummalihi, aikin mutum tare da ma'aikatansa, wato masu yi masa aiki. Haddathana Abu Hafs bin Ali, qala haddathana Abu Asim. Abu Asim shine al-Imam al-Dhahhak بن مخلد قال حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال حدثنا قطيف بن ابي سفيان ان نافع بن عاصم اخبره نافع بن عاصم يبعد الاغاري جيكا سيدنا عمر بن الخطاب انه سمع عبد الله بن عمرو قال ya ji Abdullah bin Amrin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma libni asillahu wani ɗan uwansa. Abdullah bin Amrin sahabi ne, Allah ya kara masa yarda, yana gaya ma wani yaron ɗan uwansa kharaja min al-wahti, ya fito daga wata gona da ake kiranta al-wahtu, wata gona ce mai girma ta baban Abdullah bin Amr shine Amr bin al-As, wanda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Mun yi magana akan wannan gona tana Ta'if ala salatati amyalin khallafaha li auladihi. Abdullah bin Amr mahaifinsa Amr bin al-As yana da gona a Ta'if, gona tana da girma. Akwai labarin da Amr bin Dinar ya bayar akan cewa Amr bin al-As din nan gonarsa ta Ta'ifa da ake kira al-Wahtu ya sayi kirare miliyan guda saboda dashen inabi, kuma kowane ice da aka saya sun saye shi a dirhami guda. kaga dirhami miliyan guda saboda dashen wato inabi na wannan gonar tashi, gonar tana da girma. To ɗansa Abdullah bin Amrin da wani yaron ɗan uwansa ba a faɗi waye ba sun fito daga wannan gonan, sai Abdullah bin Amrin yake tambayan ɗan uwansa, yaron ɗan uwan nasa, yana ce masa a ya'malu ummaluka, shin leburorinka sukan yi aiki? Kalu sai ya ce la'adari ban sani ba. Yana tambayansa tana yiwuwa, ya san yana da wata gida da ake mara aiki, saboda haka yasa yake tambayansa shin leburorin da suke maka aikin suna aikin har yanzu? Sai ya ce masa ban sani ba ko suna yi. Kalu sai Abdullahi bin Amrin ya ce amma lau kuntu faqafiyan la'amiltu ma ya'malu ummalaka. Wannan ya zo da riwayar haka, lau kuntu faqafiyan, kamar yadda ya zo littafin na lau kuntu faqafiyan la'alimta ma ya'malu ummalaka. Kuskure ne, la'amilta misla ma ya'malu ummalaka. Wato da a ce kai asali mutumin ta'ifa ne, da za ka yi irin aiki irin wanda leburorinka suke yi, ba za ka zauna haka ba. Idan leburorinka suna aiki, kai ma za ka shiga ka yi aiki tare da su. Kaga da ya ce masa ban sani ba, ya gwada cewar baya aikin tare da su. Kana da leburori da suke maka aiki, shi ne Abdullahi bin Amr yake tambayansa, shin suna aiki? Leburorinka suna maka aiki waɗanda ka ɗauke su a gidanka? Sai ya ce ban sani ba ko suna yi, ni dai na ɗauke su aiki, na bari su yi mai aiki. Shi ne ya ce lau kunta saqafiyan, ma'ana mutumin saqif, that is mutumin ta'if, da asali kai mutumin ta'if ne, da za ka yi aiki irin wanda ma'aikatanka suke yi, ko ko da za ka san cewa leburorinka suna aiki? Shi ne yadda ya taho a littafin nan, la'alimta ma ya'malu ummaluka, da za ka san irin aikin da leburorin da ka ɗauka suna yi. Saboda asali mutanen ba sa ba da aiki su tafi su bar leburori su yi, idan sun ba da aiki za su tsaya suna yi tare da leburorin. Wannan shi ne al'adarsu, kuma shi ne abin da ya dace. Saboda haka sai Abdullahi bin Amrin iltafata ilaina, ya waigo gare mu. Faƙala sai ya ce innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi darihi, idan mutum ya yi aiki tare da leburorinsa a gidan shi, ka ɗauki leburori su yi maka aiki a gida, ba ka yi tafiyarka ba, sai ka tsaya kuna aikin tare, ma'a ummalihi fi darihi a gidansa. Faƙala abu asim shi ne al'imamu Bahaq bin Makhlad wanda ya rawaito hadisi marratan a wani karo na labarin da shi al'imamu Bahaq ya bayar, ya ce fi malihi, ko da ya ce fi darihi ko kuma fi malihi, idza amila ma'a ummalihi fi darihi, ko ko ya ce idza amila ma'a ummalihi fi malihi, idan mutum ya ba ma leburori su yi masa aiki a dukiyarsa, dukiyarsa tana iya zama gona, tana iya zama wani gini ake masa, idan mutum ya yi aiki tare da su, kana amilan min ummalillahi azza wa jalla, to yana zama shi ma mai aiki ne daga cikin ma'aikatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wato abinda yake nufi, idan mutum ya sa leburori su yi masa aiki, sai ya tsaya ya yi aikin tare da su, to shi ma lebura ne, amma leburan ba wanda mutum zai biya shi ba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai biya shi. Saboda leburorin da ka sa su yi maka aiki, su suna tsammani kai za ka biya su, amma kai da ka tsaya kuna aikin tare da su fa, wa zai biya ka? Kaga ka zama mai aiki, ka zama leburan Allah, abinda yake nufi kenan. Hadisin nan yana silsilatu sahiha, hadisi na tara, kuma mun karanta shi a baya, shi ne hadisi na 96 a littafin nan, babi na 96, hadisin 191. Amma a wancan hadisin, a wancan inda muka karanta, al-Imam al-Bukhari babin da yayi ya ce hal yu'inu abdahu, shin ya kamata mutum ya taimaka ma bawansa idan ya saka bawansa ya masa aiki? Idan ka sa bawanka ya maka aiki, ya kamata ka taimaka masa ko za ka kyale shi aikin kana kallon shi? Sai ya kawo hadisin Abu Huraira wancan hadisin Abu Huraira, amma wannan hadisin Abdullah ibn Amr, duk dai sahabban manzon Allah ne. Abu Huraira yace a'inul 'amila min 'amalihi, ku taimaka ma labura akan aikin da yake muku. Fa inna 'amila Allah la yakhibu, saboda laburan Allah ba zai tabe ba. Me ake nufi? Ka saka labura ya maka aiki ka taya shi, idan ka taya shi aikin, idan labura ya yi ha'inci kai ba za ka yi ba aiki. Saboda haka in dai za ka yi aikin tare da labura, to ba za ka yi nadama akan aikin da aka yi ba. Shi ne abin da Abu Huraira yake nufi. Kuma kaga sahabbai biyu kenan. Hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, asali hadisin manzon Allah ne. Amma shi al-Imam Bukhari bai gamsu da cewa hadisin ya isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, don haka yasa bai kawo hadisin al-Musnad al-Litafin nashi ba. Sai kawo hadisin mawqufin ga sahabi Abu Huraira a wancan karo, a wannan karo kuma ya kawo hadisin Abdullah ibn Amr. Amma hadisin yanda zo cikin al-Musnad, fa inna 'amila Allah la yaqibu, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa, mai aiki ma Allah baya taɓewa. Idan kana ma Allah aiki ba za ka taɓe ba, ya za ka yi ka yi ma Allah aiki? Shi ne ka sa mutane su yi maka aiki, sai ka tsaya kuna yi tare, su kai ne za ka biya su. Amma kai da ka yi aikin kuma Allah ne zai biya ka, saboda ka kai laburan Allah ne, shi ne amilullahi. Yana majma'u zawa'id, al-Imam al-Haythami yana cewa isnaduhu hasan. Kuma hadisin, akwai hadisi da ke tafe nan gaba a littafin al-Adab al-Mufrad, shi ne hadisin 479. A nan gaba za mu karanta shi, hadisin Anas bin Malik, wanda yake fassara abin da manzon Allah yake nufi. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ne saboda ya nuna mana cewa ginin mahalli yana da asali a sunnar manzon Allah, yana da asali a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda cewar Abdullah ibn Amr, ga kuma cewar Abu Huraira, ga asalin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'amila Allah la yaqibu, laburan Allah baya taɓewa. Laburan da ya sa tsammani Allah shi zai biya shi, to aikinsa ba zai lalace ba, saboda akwai ikhlasi ciki. Don haka idan aka samu hadisi akan ka saka wasu su maka aiki a gidanka, ashe riƙon gida yana da asali a sunnar manzon Allah, shi ne abin da ya sa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan. Kuma yana nuna mana cewa kada ka rena wani abu na alkhairi a rayuwanka, domin wasu za su amfana da shi. Shi ne hadisin da yake tafi a littafin nan, hadisin Anas bin Malik, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in qamati sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila, da a ce kiyama za ta tsaya, ka tafi gona kana da shuka a hannunka, za ka yi dashe, sai aka yi busa cikin ƙaho. In ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'a Allah ya kuma hatta ya garisaha, idan za ka iya dasawa kafin ka mutu. Amma Allah ya ce fal ya garisa, to ka yi ƙoƙari ka dasa. Wato wannan magana daga manzo Allah ya faɗa, hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, kuma mun ce yana littafin don zai taho a gaba, shine hadisin 479 a littafin al-Adab al-Mufrad. Annabi ya faɗi wannan ma'a annahu ghayr mumkin, zai yiwu a yi busa cikin ƙaho ka dasa ka yi dashe kafin ka mutu? Ba zai yiwu ba. Me yasa? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu Yasin, aya ta 49 zuwa 50, ma yanzuruna illa sayhatan wahida, tsawa ɗaya ce za a yi, ta akhudhuhum, wannan tsawar za ta kama duk mai rai, wa hum yakhisimun, kuma ba za su taɓa tsammanin lokacin tsawon za ta zo ba. Ba mai tsammani a wannan lokacin ne duniya za ta ƙare, babu mai tsammani. Wannan dalilin ya sa Allah ya ce wa hum yakhisimun, ya'ani yakhtasimuna fi amri dunya, mutane suna ta hada-hadansu, shi ne wa hum yakhisimun, ana hada-hada, ana cinikayya, ana majalisi, ana hira, ana kasuwanni, ana hargowa, shi ne wa hum yakhisimun. Babu ɗan adam da ke tsammanin a wannan lokaci duniya za ta ƙare, a lokacin kuma duniya za ta ƙare. Kuma idan aka yi tsawar za ta kama duk mai rai, shin za a baka damar har ka iya wani abu? Allah maɗaukaki ce fala yastati'una tawsiya, mutane ba su iya barin wasiya, wala ila ahlihim yarji'una, kuma babu mai iya komawa gida. Idan aka yi wannan tsawa magana ta kare, duk me rai zai mutu, baka sake kifta ido. Amma ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, baka cewa hadisin manzon Allah ya karo da wannan aya, a'a. Wato abinda Annabi yake magana abu ne wanda ba zai yi ba, amma in zaka iya toyi, wato kada ka rena aikin alkhairi don ku zaka ci riba akan sa a kiyama. Wannan yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani a silsilatu sahiha mujallal na farko a kismul awwal yana shafi na 37 yace babu ma hadisin da ya nuna cewar mutum ya yi kokarin aiki na alkhairi wanda zai ci ribar ta a lahira kamar wannan hadisin. فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة. فتو كاي كوكاري كتشموريير سكن نكر شارع يوركا. سكن نكر شارع يوركا. وأنا شيني لو كتشنو زاي بوسا تشكينكا هو إن زاكا يتشموريير سكن نكر شي. نظام الله يتشي كتشموريير. سبولة كسامولا دا أكم ونن سكن إن أرانا الكيامة. أقوي مثال إن زا أمكا وأنا زي بدا مكا. Musulunci yana so kai amfani da damar da Allah ya baka na lokaci fiye da wannan hadisi. Akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda a cikin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslim yagrisu garsan, babu musulmin da zai yi wani dashe illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa, in kai dashe duk abin da aka ci a wannan dalilin wannan dashe to sadaka ne gunka. Wa ma surika minhu lahu sadaqa, barawa ya shiga gonar ya yi sata kai sadaka ce aka rubuta ma. Wa ma akala sabu'u minhu fa huwa lahu sadaqa, dabbar daji ta shiga gonar ta yi barna sadaka ce. Wa ma akala tayru fa huwa lahu sadaqa, tsuntsaye sun ci amfanin gonar sadaka ne. Wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqa, babu wanda zai cuce ka akan wannan gona face kana samun ladan sadaka akai. Yana sahihu Muslim kitabul musaqati babu fadlil garsi waz zari. Shi yasa malamai ke ganin babu ma sana'ar da ɗan adam zai yi a duniya mai albarka irin noma, saboda waɗannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hikimar da ta sa Abdullahi bin Amr ke gaya ma ɗan uwansa yana cewa, shin kana aiki tare da laborerinka kuwa? Al-Imam an-Nawawi ga sharhi wannan hadisin na Jabir yana sharh sahih Muslim فتؤجد إما قوم شافه دريب يدو قوم شاوه. وقد اختلف العلماء في أطيب المكاتب وأفضلها. مسلم يا هل التامك سنؤوئي دا نوما دا كاسوانش كي سناء كي كاسوانش كي نوما كي ليبرانش دا مسلم يا هل التامك إلا دا يا مسكا عددوجي توشن atakanin waɗannan hanyoyi na samun abin da mutum zai ci, wace hanya ce ta fi daraja a sunnar manzon Allah? A nan ne malamai fahimtar su ta saba, kowane ya dubi wani sashi sai ga wancan sashin ne ya fi. Al-Imam an-Nawawi ce faqilat tijara, wasu sun ce kasuwanci ne ya fi falala, saboda hadisai da suka zo da bayanin falalan tijara. Wasu suka ce as-sana'atu bil yadi, kai sana'a da hannunka, saboda annabawan Allah sun yi haka. Wasu kuma suna ganin az-zara'a, wato shine noma. Noma ita ce wato abin dan adam zai rike a rayuwarsa ya zamanto shine mafi falala na hanyar samun abincinsa a sunnar manzon Allah. Al-Imam an-Nawawi ce wa huwa sahih, wanda ya rike noma shine wanda ya rike fahimta mafi inganci. Inji Al-Imam an-Nawawi ya yi magana a kai a littafin Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab, magana mai tsawo, dalilai da suke nuna cewa noma ta tsara duk wata sana'a da kasar, saboda waɗannan hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a kai. Wa fi hadhihi al-ahadith anna al-insana yufabu ala ma surika min malihi aw atlafahu dabbatun aw ta'irun wa nahwuhuma. Wanda hadisin Jabir ya nuna mana in dai kai noma to lada kake samu, da wanda ya ci amfanin gonanka ta hanyar halal da wanda ya ci ta hanyar haram, kai duka lada ake rubuta ma. Akwai misalin da Albani ya bayar a cikin silsilatu sahiha yana hadisi na 9, hadisin Umaratu bin Khuzaimah yaron sahabin annabi, yaron sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Umaratu bin Khuzaima tabi'i ne, babansa ana kiransa Khuzaimatu bin Thabit, yana da laƙabi a zamanin manzon Allah ana kiransa Zush-Shahadatayn, mai matsayin shaida biyu. Duk sahabbai ba mutumin da ke tsayawa da matsayin shaidar mutum biyu sai wannan sahabi. Shi shaidarsa ɗaya tana daidai da shaidar mutum biyu, saboda haka in kiyasta kenan Zush-Shahadatayn, لأن رسول الله أجاز شهادته بشهادة الرجلين. فأزامنا سيدنا عمر شوانا صحابي يا من ينتهي صوفا شيني خزيمة بن ثابت ما حيثين واندي يرويته لأباني شيني أمارة بن خزيمة. سيدنا عمر يتم بيشي ما يمنعك أن تغرس أربك ميهنا كيد شنقونك لنسلي كابرقونا هكا ميهنا. فقال له أبي, sai Umaratu bin Khuzaima ya ce babana sai ba ma Sayyidina Umar amsa. Babana ya ce ma Sayyidina Umar, ana shaykhun kabirun amutu gadan, ni tsoho ne na tsufa tukuk wanda yau ko gobe zan mutu, yaushe za ka tambaye ni kuma yaushe in noma gona? Sai Sayyidina Umar ya ce a'zamu alayka la tagrisa laha, ni kuma ba zan barka ba, lallai na nace sai ka yi da shan wannan gona. Shine Umaratu bin Thabit ya ce fala kad ra'aytu Umar ibn al-Khattab yagrisuha bi yadihi ma'abi. Sayyidina Umar ya ce ban yadda ba sai an yi da shan gonar nan. Sai ya ce to mu je, suka tafi gonar tare da Sayyidina Umar ana da shanta. Shi ko tsohon yana ganin ko gobe ko jibi zai mutu. Me hikimar? Saboda ladan da Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi a dalilin wannan da shaidai, saboda albarkan da Allah ya zuba ma ainihi wato harka ta noma. Don haka yasa malamai ke ganin sana'a da take da albarka mafi yawa ita ce sana'ar noma, wato mutum ya rike ta a matsayin hanyar abincinsa. Mu je babi na gaba. Babi na 212, at-tafawul fil bunyan, babin da ke magana akan tsawwala gini, wato tsawwalawa a wajen gine-gine shine al-bunyan. Littafi Lisanul Arab, التطويل ده التطاول في معنى لكن هي ده التطاول الاستطالة على الناس يا زمن تو كاي جيني مي تاو سما ده متاني اذا هو رفع راسه وراى ان له عليهم فضلا في القدر متو ياي جيني وان ده زي نونا يا تر سوران متاني وان شي اكي كرا التطاول جيني مي تاو كلمة أنا دوكا معنا بيو كما لين ابن حجر فدا شرح حديث إلى حديث أبو هريرة عند فتح الباري مجلد نبو مشاوك شافين 80 تقص معنى التطاول في البنيان أبين دعيك نهيدة أولا ووجنجني أن كل مما كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاؤه أعلى من ارتفاع الآخر كان توكي جني جننك يكون ون أو تسمى شيني التطاول. ويحتمل أن يكون المراد المباهاة في الزينة. تنا يواكما أجند أكنه دا التطاول في البنيان شيني غاسة وجنجن جني. أي غاسر جني. وأن يأي جني ميصلو كذا بلين جني ديفناشي. سبو داك كلمة تنا دوكا معنر أي جني دسأي. كما تنا دوكا معنر غاسة وجنجن. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه يا كربو حديث عند جوجم حيفين سشين عبد الله بن زكوان القرشي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الإمام الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث أبو هريرة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu sa'ar karshe ga duniya ba za ta tsaya ba hatta ya tafawala nasu fil bunyan, har sai mutane sun tsawwala wajen gine-gine. Sa'ar karshe na duniya, as-sa'atu, duk inda kaga an ce as-sa'atu ana nufin sa'ar karshe na duniya, amma idan aka ce al-qiyama sa'ar farko na lahira, to sau da yawa ahadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani wadannan sa'o'i guda biyu sukan dauki ma'ana daya. Allah subhanahu wata'ala yakan kira sa'ar farkon lahira da sa'ar karshe, yakan kira sa'ar farko na duniya da sa'ar karshe na duniya da kuma sa'ar farko na kiyama. Amma inda aka ce maka idza qamatil qiyama, to ba sa'ar karshe na duniya bane, ana nufi idan kiyama ta tsaya, ya nuna farkon lahira kenan. Al-qiyama farkon lahira, amma as-sa'atu ana nufin akhiru ayyamid dunya, karshen duniya shi ake nufi da as-sa'a. To rana guda ce ake daukan ta, saboda haka yasa tana tarayya ta wajen suna. Annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa idan yace as-sa'a yana nufin sa'ar karshe na duniya. Sa'a ba za ta tsaya ba, bi ma'ana duniya ba za ta kare ba, hatta ya tafawalan nasu fil duniya, sai an kai lokacin da mutane suke tsawwalawa wajen gine-gine. Wannan isnadi ya inganta, yana irwa galil, kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin, yana sahih al-Bukhari kitab al-fitan babu khurujin nar ma al-adid min al-asharaq. Amma a wancan hadisin, a wancan hadisin yanda yazo cikin al-jami' al-sahih na al-Imam al-Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga alamomin karshen duniya da yawa, sai ya sanya wannan daga cikin alamomin. Kaga anan alama guda ce kawai, amma a wancan hadisin yana da tsawo, yace wa hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, har sai an kai lokacin da mutane za su rika tsawwalawa ta wajen gine-gine. Sannan al-Imam Bukhari ya kawo hadisin kuma a kitabul iman, wannan lafazi da yazo cikin al-adab al-mufrad yana kitab al-fitan babu khuruj an-nar, dama kitab al-fitan shi ya dauki ashratu fa'a. Sannan a kitab al-iman nan ma ya kawo hadisin min wajihin akhar, ba ta riwaya da ta zo, ba ta isnadin da ya kawo anan ba, ta wata fuska. Har yanzu dai hadisin Abu Huraira yana kirga ashratu fa'a, sai Abu Huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza tatawala ru'atul iblil buhmu, wannan ya zo cikin kitabul iman hadisin al-Imam al-Bukhari, idan makiyaya raquma ya zamanto suna tsawwalawa fil bunyan, aka kawo lokacin da makiyaya raquma suke tsawwalawa wajen gine-gine, wannan fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah, wanda Allah ya ce wannan yana cikin alamomin sa'ar karshe guda biyar wadanda babu wanda ya san lokacin tsayuwarsu sai Allah. Makiyaya raquma, haka da yazo cikin sahih Bukhari, hadisin yana sahih Muslim yana kitabul iman babu bayan al-iman wal islam wal ihsan, hadisin sayyiduna Umar wanda shi ne yake 40 hadis, hadisin sayyiduna Umar shi ne yake 40 hadis wanda yayi bayani game da zuwan mala'ika Jibril alaihi salam majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi tambaya game da al-islam da al-iman da al-ihsan, yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam game da sa'ar karshe. Manzo Allah yake man mas'ulu anha bi a'lam min sa'il, wanda ake wa tambaya bai fi mai tambayan sanin amsa ba, yace ka bani labarin alamomi, ba mu sani ba da ni da kai ba mu san yaushe ne sa'ar karshe za ta zo ba, amma akwai alama, ko ka san ta? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ma mala'ika Jibril alawuni, sai yace wa an taral hufata al-urata al-alata, zaka ga mutanen da aka sani a duniya ba su tahiya da takalma, su ne al-hufata al-urata, wanda an san su da tahiya tsirara, ba su damu da sutura ba, ba su damu da sutura ba, saboda mutumin da ke rayuwa a daji yana kiwo bai damu da takalmi ba, bai damu da kayan da kake sawa ba, wa zai ma azo a daji, ba zai ma kwalliya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-alata, wanda an sani talakawa ne, al-ala da larabci al-ailu yani al-faqir, al-ailu, saboda haka yasa ake cewa al-aila hiya al-faqr. Manzo Allah yake waɗannan mutane da aka sani matalauta, ri'a'a sha'i, masu kiwon awakai, ya tatawaluna fil bunyan, idan zamani ya juyo aka kai kuma lokacin suke gasan gine-gine, annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sa'ar karshe na duniya ta zo, Allah ka sa ba mu cikin ta. akwai hadisin al-Imam Muslim lafazin kamar yanda sayyidina Umar ya bada labarin tambayoyi da mala'ika Jibril yayi Abu Hurairah ma ya rawaito hadisin yana sahih Muslim lafazin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza ra'aytal hufata al-urata summa al-bukma idan kaga masu kiwon nan marasa tafiya da takalma masu tafiya tsirara bebaye kurani wato mai kiwo a daji da wannan ita ce siffansa bebe ne kurma ne saboda bai iya magana ba kuma bai jin magana ya zama ɗabi'a sa kamar ta dabba saboda rayuwar shi a daji manzon Allah ya ce waɗannan da kare na a yau sana'ar su kiwo ba su waye ba kuma matalauta idan aka kai lokacin da sun zama mulukal ardi su ne shugabannin duniya wannan riwayar Abu Hurairah kenan amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibril sai manzon Allah ya ce fa zaka min asharatiha to wannan yana cikin alamomin duniya ta zo karshe wa idza ra'aita ri'al bahmi idan kaga masu kiwon dabbobi ya tatawaluna fil bunyan suna tsawwalawa wajen gine-gine fa zaka min asharatiha fi khamsin min al-ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah manzon Allah ya ce mata wannan yana cikin alamomi na ƙarshen duniya yana cikin alamomi guda biyar waɗanda babu wanda ya san lokacin aukuwansu sai Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam an-Nawawi wato inda za ka dubi sharhin waɗannan hadisai hadisin sayyidina Umar hadisin Abu Hurairah wanda ya sharhi sahihu Muslim al-Imam an-Nawawi yace al-muradu bihim abinda manzo Allah yake nufi al-jahlatu safila ar-ri'a jahilai makaskantar mutane makiyaya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam makaskantan mutane mafi jahilci su ne waɗanda ke kiwo a daji wa ma'anahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine anna ahlal badiya wa ashbahahum min ahlil hajit wal faqa waɗanda ke zama daji ƙauyawa da waɗanda ke kiwon dabbobi da matalauta tubsatu lahumud dunya za a kai wani lokacin da Allah zai ba su duniya hatta ya taba hauna fil dunya sai an waye gari gasar da suke ta wajen gini ne Ibn Hajar kuma cikin Fathul Bari shi ma yana sharhin hadisin Abu Hurairah da kuma hadisin Sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara musu yarda yana Fathul Bari mujalladin 1388 wa hiya min al-alamat allati waqa'at an qurbin fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin alamomin da suka fara aukuwa kusa da zamanin annabi ji Ibn Hajar alamomin da sun fara aukuwa kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba da dadewa ba da rasuwar manzon Allah sai wannan alama ta bayyana kaga ya nuna ta dade da bayyana lokacin da za a mutane za ka samu mutumin daji ba kauye ya taho birni yana gasan gini da mutane wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu haka akwai riwayar al-Imam Muhammad na ta hadithin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min asharati sa'a yana daga alamomin sa'ar karshe an yura ru'atu sha'i ru'usan nasi za a ga masu kiwo sun dawo su ne shugabannin mutane mutumin da sana'ar sa kiwo zai zama shugaban jama'a wa an yura al-hufatu kuma za a ga mutanen da an sani ba su saba sanya tufafi ba al-uratul juwa'u wadanda an sani sukan wuni da yunwa ya tabarauna fil bina'i za a gansu suna gasa ta wajen gini yana cewa wa hadha isnadun hasan kuma wannan shi ke fassara ma'anar at-tatawul da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka idan aka ce at-tatawul yana daukan ma'anar gini mai tsayi yana daukan ma'anar gasa ta wajen gini ko da bai tsayi ba wanda ya yi gida kaza sai na yi in ya yi wani in yi irinsa ko wanda ya fi shi saboda haka sai Ibn Hajar ya ce wannan alamar ta ƙarshen duniya ta riga ta farko tana cikin alamomin da suka fara bayyana kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kad wujida al-kathiru min zalika an riga an samu wannan alamar ta yaɗu a duniya wa huwa fi ziyadin kuma daɗa ƙaruwa take a zamaninsa kusan shekara 500 da suka wuce kenan Ibn Kathir wanda zamani guda suka yi Ibn Kathir, Ibn Hajar, Ibn Taymiya, Ibn Qayyim al-Jawziyya duk zamaninsu guda a cikin littafin al-Bidayatu wan-Nihaya na tarihi ya kawo hadisin nan yana magana akan ashratu sa'a yace ya'ni bidalika annahum yakununa ru'usan nas wadanda da aka san makaskanta ne za su zama su ne madaukaka kad kasurat amwaluhum dukiyatsu ta yi yawa wamtaddat wajahatuhum darajarsu ta karu fa laysa lahum da'abun da'awai gari ba su da wani hali wala himmatun ba su da wata damuwa illa tatawulu fil bina'i face gatar gini wallahi kai ka ce kamar zamaninmu na yau ake magana a kai misali Dubai ginin da yake tsaye a duniya nana cewa ya kusan kilomita guda tsawonsa Dubai a zamanin manzon Allah daji makiyaya kawai ke abin nan a wurin ba su da komi amma gashi yanzu abinda manzon Allah ya faɗa gasar gini idan sun yi wannan gini mai tsayi sai ka dawo Saudiya wanda ake cewa akwai burjul mamlaka wanda su ma za su yi a Jidda sai ya sai na Dubai tsayi kaga sun koma gasan wanda za su kiwon raƙuma suke yanzu Allah ya ba su dukiya kamar yadda Ibn Kathir yake falaysa lahum da'abun wala himmatun illa tatawul fil bina ba su da wani hali ba su da wata himma ba su da wata damuwa face gasar gini idan ana batun talauci ne gashi nan a duniya ko ina idan ana maganar yadda za a yaɗa da'awar musulunci ne ana buƙatar kuɗi ko ina amma damuwar su ita ce a yi gini mai tsayi yadda manzon Allah ya faɗa alama ce ta ƙarshen duniya Allah ka kare mu Ibn Rajab littafin Jami'ul Ulum wal Hikam yana juz'i na farko shafin 137 yana sharhin hadisin sayyidina Umar wanda ya zo cikin 40 hadis ya tatawaluna fil bunyan suna awwalawa wajen gini fasaran farko fasara ta biyu suna gata wajen gini duk ya dace da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace dalilun ala zammi tabahi wa tafahur wannan amsar da annabi ya ba wa mala'ika jibrilu in kana da hankali ta ishe ka ta nuna maka cewa duk abin da zai zama na alfahari da takama manzon Allah bai san shi baya cikin alamomi na mutanen kirki wannan yasa ba a same shi a zamanin manzon Allah ba wannan yasa manzon Allah yace alamar duniya ta zo ƙarshe kaga ya nisantar da wannan hali daga zamanin shi khususan bi tatawul fil bunyan musamman gasar da ta shafi gine-gine walam yakun italatul bina'i ma'rufan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ibn rajab yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gini mai tsawo ba a san da shi ba har manzon Allah ya gama zamanin sa sahabbai suka yi nasu zamani na'am akwai gine-gine masu tsayi amma ba a mai da shi wani abu wato gasa ba ba su damu da shi ba bal kana bunyanuhum kaseeran biqadri alhaja shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa gini da suke yi gine-ginen su gajeru ne suna gini gajere gwargwadon bukata su haka da fi hadisi Umar wanda haka yazo cikin hadisi sayyidina Umar yana cewa anna asasil an-nas kaseeruna ru'asa'ahum wa taksuru amwaluhum abinda hadisin ke nuna cewar alamar ƙarshen duniya makaskanta waɗanda ba su san darajar addini ba su ne za su zama mawadata su zama shugabannin duniya wa taksuru amwaluhum hatta yatabahawna bitulil bunyan ya zama abinda kawai suke alfahari da shi shine gini wa zakhrafatihi wa itqanihi ayi taima gini kwalliya ana kawata shi alama ce ta marasa addini kamar yadda Ibn Rajab yake faɗi kuma haka ne ya ba da misali da abin da ya faru zamanin sayyidina Umar labarin da wani malami yana kiransa Ibn Abi Aisha ya bayar ya ce Ibn Abi Aisha yana cikin waɗanda suka biyo bayan tabi'ai akwai wani tabi'i da ake kiransa Ibn Abi Shumayla ya karantar da su abin da ya faru zamanin sayyidina Umar game da gini نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصرة في أقبية الشعر لوكتشن دا زامن سيدنا عمر متاني أغارم بصرة إذا ما جيني دا سكي أزامن سيدنا عمر باسوين جيني واتا أبين دا سكي أنفاني دا شي شيني تنتي تنتنا نفاتن دبوبي مرفاتا رابو حتى أجيني أي تنتي دا شي ففشا فيه مسترق saboda haka sai sata ta yi yawa tsakanin mutane saboda babu tsaro a gidaje. Fa katabu ila Umar, saboda haka mutanen Basra suka aiko takarda ga Sayyidina Umar, shugaban musulmai kenan, suna son a musu izini su yi gini. Da yake nuna maka zamanin Sayyidina Umar ginin ma sai an ma izini iri shi. Ginin ma sai an maka izinin yanda za ka yi, duk da dai kana da kuɗi. Saboda haka suka turo takarda ga Sayyidina Umar, suna neman izini. Irin wannan gini da suke gidajensu ɗin nan ɓarayi na shiga, suna musu haka saboda ba tsaro. Fa azina lahum fil bara, fa banu bil qasab, saboda haka sai musu izini, yace to kuyi gini da kara, kuyi gini da kara. Wannan shine izinin da aka yi. Saboda haka sai suka je suna gini da karare. Me zai faru? Kara da wuta ba su haduwa, kuma dole a dafa abinci. To fa shafihum harik, sai gobara ke yawa. To suka sake rubuta takarda suka aiko ma Sayyidina Umar, gobara ta mana yawa a irin wannan, a mana izini mu yi gini da tubali da ƙasa. Fa azina lahum fil madrasa, Sayyidina Umar ya ce to yanzu kuna da larura kam, tunda wancan tsari na gidaje da kuke barayi na shiga babu tsaro, wannan kuma gobara na yawan kamawa, lalle kuna da uzuri da zai sa ku yi gini da tubali, saboda ku je ku yi ginin tubali. Kaga larura ta sa a yi, kamar yadda Ibn Rajab yake faɗa, larura take sa mutum ya gina mahalli gwargwadon bukata a zamanin manzon Allah. Sai ya ce to amma duk da haka ga doka, in za ku gini da tubali, wa naha an yarfa'a rajulu sumkahu aksar min sab'ati azur, dokar ita ce kada tudun gidanka ya fi zira'i bakwai. Sau da ka kowa ya gini amma tudun ginin gaba ɗayansa kar ya wuce zira'i bakwai, su kaga gini wannan sai a ce kamar bukka kawai, ko don bai kai a ce mar wani babban gini da mutum zai shiga ba. Allah ta mu gane. Hadisi na gaba, akhbarana Abdullahi bin Mubarak ya ba mu labari, qala haddathana Huraysu bin Sa'id qala sami'tu al-Hasan, Huraysu bin Sa'id yace naji al-Hasan al-Basri, wanda shi ma tabi'i ne, don su za su ba mu labari rayuwar sahabban manzon Allah, wanda shi ke karfafa maganar Ibn Rajab da na kawo cikin Jami'ul Ulum. Yaqul, yana cewa kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina shiga gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam, fi khilafati Usman ibn Affan, al-Hasan al-Basri ce a zamanin sayyidina Usman yana shugabanci, ina shiga gidajen matan manzon Allah, bare dama ya girma a hannun matan annabi sallallahu alaihi wasallam, yana dan karami, ana cewa hatta matar manzon Allah ta bashi nono, al-Hasan al-Basri yace zan shiga gidajen matan annabi, fa atanawalu suqufaha, sai ina taba rufin biyadi da hannuna, magana ta kare. Saboda kaga abinda Sayyidina Umar yayi kenan ya dace da tsarin ɗakunan matan manzon Allah, idan na shiga ina taba rufin da hannuna. Yana a tabaqatul kubra na Ibn Sa'd, wanda nan ma Ibn Sa'd shine malamin da yafi kawo bayanai game da tsarin ginin dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman yayi babi zikiru buyuti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka duba hadisi na 1225, kuma yana shu'ab al-iman na al-imam al-bayhaqi, yana faslun fi dhanni bina'i ma la yuhtaju ilay, al-imam al-bayhaqi sunan babin an kushe magina abin da ba a bukatarsa, an kushe maginin abin da ba a bukatarsa. Cikin zamanin manzon Allah kana gini ne gwargwadon bukatarka. Mu karanta hadisin Al-Hasan al-Basri, yana cewa kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina shiga wato gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam, fi khilafati Usman ibn Affan, zamanin khalifancin sayyidina Usman bin Affan, fa atanawalu suqufaha, sai ina kama rufinsu, rufi biyadi da hannuna, wanda ya nuna rufin bashi da tsawo. Hadisi na gaba, har yanzu hadisin Abdullahi bin Mubarak ya ce wa bi sanad, wannan isnadin da na baya shine dai har yanzu hadisin Abdullahi bin Mubarak an Abdullah bin Mubarak, قال أخبرنا داود بن قيس القرشي شما داود بن قيس تابعيني يبعد الأباري ينا كما لما فرقوه قال يتي رأيت الهجرات ناقدا كنن ماتن النبي صلى الله عليه وسلم ناقدا كنن ماتن النبي صلى الله عليه وسلم شين الهجر الهجرات كما عند الله يكرا كما القرآن وشي يسا فاتوين لقى إلي من معلمي معلم فرقو سبو درجة النبي صلى الله عليه وسلم لا كنن ما تنسى بدا أكرا سودا سونان لا كنن دموكي كلابا سأكرا سودا سونان لا كنن دا الله يكرا أكين القرآن سورة الهجرات كيسا أكتي رأيت الهجرات لأيت الهجرات سأكتي رأيت الغرف ناقا لا كنا الغرفة لا رأيت الهجرات سبو دوانا كلمة الله يأفاني لئي توجين كيران تاكونا ماتن النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل ينزو دي قيامك دمي أكا يرفل يتي ناقا تاكونا ماتن النبي صلى الله عليه وسلم أني جنكاني رسا دبينو جريد شيني ريشن دبينو كما كمرين دي روشكي مختار استحاح الإمام الرازي نتواء الجريد الذي يجرد عنه القوس ريشن دبينو دا أكل واتو يضم عن شري مرغيني شاك كراء الجريد ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص وإنما يسمى صعفا إذن بقى شري غنين جكين سوفا كنس الجريد سو داك واتو كمر كاتا وكوين كينن دا أكي جنكا رسن دبينو نعم يتي مبشيا أوكي إذن ما أنساكا an saka ya zama dabin wato rassan dabin idan aka saka sai dole za a dore wani abu akai saboda ya hana ruwa shiga ai ko magshiyan an lullube jinkan min kharijin tawaje bi musufi sha'ari wato da sakar gashi akwai sakan tufafi da akan yi na gashi idan aka cire gashin dabba sai a saka tufafi da shi shake kira al-mishu al-kifa'u min ash-sha'ri tufafin da aka saka da gashi wannan shi ake kira al-mishu wal jam'u al-qalil amsahu idan al-kathir nita ace musuwa wato jinkar saka ne na gashin dabbobi da aka ciccire sai aka saka tufafi sai aka dora akan wannan jinkar shine ainihin jinkan dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta dare akwai filin ba mu magana ba a ce mana akwai filin ba ya ko iyaka wa azunnu arbal baiti yace ina zato fadin dakin min babil hujrati ila babil baiti fadin dakin daga kofar dakin fadin gidan kenan daga kofar dakin ila babil baiti zuwa ga ainihin kofar gida daga kofar dakin zuwa kofar gida kamar yana nufin hadda tsakar gida kenan ko عرض البيت هنا من سكر جدا نحو من ست او سبع اذرع هنا كمر ذراعي شدا كو بقي ذراعي شدا كو بقي اياك صلى الله عليه واله وسلم واحرز البيت يجي كما انا كيمنتاوا شيني احرز التقدير شي اكي كرا الحرز ده كما الحرز wato ina kimantawa saboda babu tabbaci tunda ba da ted yake ba bare gwada ya tabbatar yace ina kimanta cikin gidan ashara azru'in cikin ainihin gidan nan wato zira'i goma ne wa azunnu sumkahu kuma ina zatan tudun gidan ba rufi ba idan aka ce saqaful baiti ana nufin rufi amma idan aka ce sumkul baiti ana nufin tudun gini daga tudun ginin ila asfali zuwa kasan gini daga tudun ginin tun daga saman jinka zuwa kasan sa baina samani wa sab'i nahwa zalika tsakanin dai ko zira'i takwas ko bakwai ko makamancin haka wa kaftu inda babi Aisha na tsaya a kofar gidan Aisha fa idza huwa mustaqbilun al-maghrib sai gashi yana fuskantar yamma wannan a Madina ke saboda suna fuskantar idan za su yi sallah suna fuskantar kudu don Makka tana kudu ne da Madina to kofar ɗakin Aisha yana ta yamma, kofar Aisha yana ta yamma. Hadisin yana littafin al-Imam al-Baihaqi, kuma ya inganta, babu shakka gaskiya ne bayanin da malamin nan yayi game da siffar ɗakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka ce, akwai buƙatar musulmi ya sani, ai ko in ka duba Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad, akwai Ata'ul Khurasani wanda shi ma yayi magana game da ɗakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace adaraktu hujara azwaj rasulillah min jaridin nahli, na tarazda ɗakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tabbas jinkan da aka yi da rassan da jini, ala abwabiha, kofar fa, idan aka ce labulan kofa almusuhu min sha'rin aswad, shi ma sakar gashi ne, bakin gashi illa iyaka aka saki. Fa hadartu kitab alwalid bin abdul malik, muna nan a Madina sai ga takardan shugaban kasa ta zo a lokacin, alwalid bin abdul malik bin marwan shine shugaban musulman duniya, yukrau, ana karanta wannan takarda ga mutanen Madina, ya amuru bi idkali hujari azwaji rasulillah fi masjid rasulillah, yana umarni a shigar da ɗakunan matan Annabi gaba ɗaya cikin masallacin Annabi. Ya aiko takarda daga Damascus, ya aiko takarda daga headquarter, yana umarni za a faɗaɗa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace a haɗa da gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wannan takarda da ta zo garin Madina ta tada hankalin mutane, wannan labarin Ata'ul Khurasani wanda yana cikin Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd, yace fa ma ra'aytu yawman akthara bakiyan min dhalika al-yawm, ban taba ganin ranar da dan adam na mutane masu kuka fiye da yawa, masu yawa fiye da wannan ranar ba. Rana guda ta samu mutane da yawa suna kuka a lokaci guda, yace ban taba sanin rana irin wannan ranar ba, saboda rusa gidajen matan Annabin nan sai ya taba zukatan mutane. To amma mu shugaba ne, babu wani mai iya komi, saboda ka ba abin da zaka iya sai dai kuka kawai, sai dai tunani da jimami. Sa'id ibn al-Musayyib yana Madina yace wallahi lawajidtu annahum tarakuha ala haliha, yace wallahi na so a ce sun bar gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam a yanda suke, ba a rusa ba. Kaga zamanin Sayyidina Umar Usman, zamanin Sayyidina Abubakar Umar Usman Sayyidina Ali duk suna tsaye, ba a rusa ba. Amma zamanin Al-Walid bin Abdul Malik ya yi umarni a rusa, a hada, a faɗaɗa masallaci. In ka lura shi yayi ne saboda taimakon musulunci, saboda a ƙara faɗaɗa masallaci wurin ibada. To amma su kuma mutane suna so a ce ga gidajen mata Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana gani yanda gidajen suke a zamanin manzon Allah, har ma Sa'id ibn al-Musayyib wanda babban tabi'i ne mazaunin Madina yace ni na so a ce gidajen mata Annabi an bar su, waɗannan ɗakuna a bar su, saboda me? Yansha'u nasun min ahli al-Madina, duk sa'ilin da mutane suka taso, yara suka taso daga Madina, wa yaqdimu al-qadimu min ahli al-ufuq, ko wani na nesa ya baro kasansa ya zo Madina saboda ziyarar masallaci, idan ya zo zai ga abin misali ga rayuwar shi. Fa yara maktafa bihi rasulullahi fi hayatihi, idan ya zo ya ga irin abin da ya ishi manzon Allah game da rayuwar duniya. فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها, saboda barin gidajen a yanda suke zai zama wa'azi da zai sa mutane su gane su dada nisantar duniya da kusantar kiyama, saboda baka da abin koyi irin manzon Allah. Wa kana yawma idin Abu Umamata Sahal bin Hunayf yace laitaha turikat, ina ma ba a rusa waɗannan gidaje ba, falan tuhdam hatta yuqsira an-nasu an al-bina', yana cewa lallai da ba a rusa waɗannan gidaje ba da mutane sun takaita burin gini, saboda wallahi in akwai son manzo a zuciyarka, in ka je ka ga gidansa, wallahi za ka ji ta sha'awar gini, ka ga gidan da manzon Allah ya rayuwarsa, wannan zai sa ka gane cewa gini ba komai bane. Wa yarawna ma radiyallahu li nabiyhi, kuma ba nan kadai ba, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zabi abu, waye zaba masa wannan abin? Allah ne. abinda Allah ya zaba wa masoyinsa manzon Allah, yace ga irin abin da nake so gare ka, wa mafatihu khazainid dunya biyadihi, wanda mabudin taskokin arzikin duniya duk yana hannunsa. Amma sai Allah yace ga abin da na zaba maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da in ka dubi littafin tarihin Ibn Kathir al-Bidayat wa an-Nihaya, ya kawo bayani shi ma akan gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Ibn Hajar ma ya yi magana a kai, yana Fathul Bari mujallal na farko shafin 339, game da shigar da kabarin Annabi cikin masallacin Madina. Me tarihinsa? Shi ne Al-Walid bin Abdul Malik, lokacin da ya shigar da gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci, daga lokacin kabarin manzon Allah sai ya shiga cikin masallaci, saboda ai kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakin Aisha, wanda ya karbi shugabanci bayan rasuwar mahaifinsa, shine Abdul Malik bin Marwan. Shi Al-Walid hijira na da shekara 86, kana cewa bayan rasuwar manzon Allah da shekara 75 kenan, shekara 75 gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kauda su. Kuma shi wannan shugaba, duk da cewar ga abubuwan da ya a zamaninsa, amma hakika zamaninsa musulunci ya haɓaka ƙwarai, don a zamaninsa musulunci ya isa China, kuma a zamaninsa musulunci ya iso Spain, wanda ƙarshen rayuwar sahabbai kenan, a ƙarshen rayuwar sahabbai, don haka ya zama yana da ƙarfi, wanda ya samu irin wannan ƙarfi, don a duk duniya kenan ba ɗan adam ne ƙarfin Al-Walid bin Abdul Malik, tunda ya yaƙi duniya ya kai China, sannan in ka ɗauka ta yamma ya iso Turai, iya duk inda ka san musulunci ya isa a yau, to ya riga ya kai shi. Musulunci ya wuce Rasha tun a zamaninsa, wanda sahabbai ƙarshen rayuwarsu, saboda ƙarfin da ya yi mutane ba su iya tanka masa. Wannan dalilin ya sa Ata'ul Khurasani ya ce lokacin da takaddarsa ta zo Madina a rusa waɗannan ɗakuna na matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutane ba abin da za su iya sai kuka, saboda an san ƙarfin wannan mai mulki. Wa sakata kasirun min ahli al-ilmi an inkari zalika khawfan min al-fitna, inji Ibn Hajar cikin Fathul Bari. Malamai da yawa babu wanda ya so abin da ya aikata, musamman da ya shigar da kabarin manzon Allah cikin masallaci, saboda ya saba ma abin da Annabi ya dinga tsawatarwa a kai. To kuma ai shigar da gidajen matansa yasa kabarinsa ma ya shigo cikin masallaci. To ba wai shigar da kabarinsa masallaci ke damun mutane kawai ba, rusa waɗannan gidajen na matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wato abu ne wanda bai dace ba. To amma babu malamin da zai iya magana sai ƴan kaɗan waɗanda duniya ta ba da shaidar wato ƙarfin halinsu, irin su Sa'id ibn al-Musayyib ɗin, irin yaro sahabi Sahal bin Hunayf, shi ne Abu Umama, waɗannan suna iya magana ko me zai faru, saboda Sa'id ibn al-Musayyib ya samu shaidar bai tsoron masu mulki. Wannan dalilin yasa yake faɗin haka, yana cewa shi ya so a ce an bar gidajen dan na baya su zo su ga abin misali. Wajen hadisi na gaba, wa bi sanadi an Abdullah ibn Mubarak, har yanzu dai wannan isnadi din a karbo hadisin Abdullah ibn Mubarak. Kala Abdullah ibn Mubarak ya ce akhbarana Ali ibn Mas'adata, Ali ibn Mas'ada ya ba mu labari, an Abdullah ar-Rumi kala dakhaltu ala ummi Talqin, na shiga wajen ummi Talqin, fa qultu, sai na ce ma aqsara saqafa baytiki hadha, me yayi gajartan wato wannan dakin naki, yana cewa dakin kin nan yayi gajarta da yawa, kamar bukka ce, ka shiga bukka, kaga bukka ba a yi ta da tsayi. Fa qala, sai ita matar tace ya bunayya, ya kai dana, inna amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, shugaban mu'minai, wato wannan ya auku zamanin sayyidina Umar kenan, sayyidina Umar katabe ila ummalihi, ya rubuta takarda ya aika ma'aikatarsa, wato gwamnonin sassan duniya, ya aika musu takarda, Allah tuqilu bina'akum, karku yadda ku tsawwala gininku. To ga misali da hadisi muka karanta na baya, fa innahu min sharri ayyamikum, don ko yana cikin mafi sharrin kwanakinku, tsawwala gininku yana cikin mafi sharrin kwanakinku. Cewa sayyidina Umar ya sa doka game da tsawon gini, wannan ba labarin nan kaɗai ya zo da shi ba, mun karanta a baya, saboda haka lallai zamanin Umar yana tsawatarwa mutane. Amma wannan hadisi na Ummu Talqin malamai na raunana isnadinsa, malamai suna raunana isnadinsa, an ce Abdullahi Rumi shi ma majhulun ne, sannan Ummu Talqin din ita ma haka. Kasancewar haka yasa ake raunana wannan al'asar din labari, amma duk da haka al-Imam al-Bukhari ya kawo shi. Me yasa ya kawo shi? Don haka din ne ya dace da abin da ya auku zamanin Sayyidina Umar bin Khattab, ko da labarin nasa ba gaskiya bane. Akwai labarai da aka samu Sayyidina Umar yana tsawatarwa game da tsawwala gini, cewa kuma tsawwala gini yana cikin alamomin mafi sharrin zamani. Ai bai saba ma hadisai da muka karanta a farko ba, wadanda hadisai ne da suka inganta daga manzon Allah. Akwai hadisin Sayyidina Umar amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibrilu alamar ƙarshen duniya. Akwai hadisin Abu Huraira. Saboda haka hadisin ma'anarsa ta dace da abin da yake karantarwa a kai. Sai kawo babu man bala, babi a kan bayanin wanda ya gini. Haddasana Sulaiman bin Harbin kala haddasana Jarir bin Hazim an al-A'mash an Salam bin Shurahbil an Hubbata an Habbata bin Khalid wa Sawa ibn Khalid da Habba bin Khalid da Sawa bin Khalid yan uwan juna ibn Khalid bin bani Amr bin Amir cikin garin Madina, ato yan uwan juna ne. Annahuma atayan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sun taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aliju ha'iban, yana gyara wato katangarsa shinge, yana gyara katanga aw bina allahu ko wani gininsa. Fa'ana hu, sai suka taimaka masa. Wato kamar al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan dan ya nuna maka ai ba hana ka yin gida ba, tunda shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gini. Amma hadisin yana da rauni, yana silsilatu da'ifa, hadisin 4798. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب. قيس بن أبي حازم تابعيني يبعد الأباري يتي منشي قولين خباب بن الأرج. خباب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم منشي قولين خباب نعوده دم قيدشي باشد الأزياء. وقد اكتوى سبع كيات ياي للت حرورة بقوي ياي للت حرورة بقوي فكيا أمفاني لوتا أمت أي مغني شين الكيو أنا شوى آخر الدواء الكيو كما قلت ياني ضد ديبا حديثي بني انكدو فتاوى اللجنة مجلنا الشرين وبرشاتين الشدع. Babu laifi don kayi amfani da wuta a matsayin magani a yi tsakiya, amma ya zama shi ne magani na ƙarshe. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ummarsa su yi amfani da wuta a matsayin magani. To amma malamai bisa ga wasu hadisai suna ganin idan aka kai makura an rasa wani magani sai tsakiya, to za ka yi tsakiya. Musamman ga wannan hadisi wanda ya sa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan a cikin kitabul marba, ya kawo shi a kitabul marba yana al-jami'u sahih babu tamannil maridil mauta. Malamai suna kafa hujja da abinda Khabbab yayi. Khabbab yayi tsakiya har ya kai sau bakwai. To sai shi ibnu abi hazim, shine Qais ibn abi hazim, yace sun tafi gaida Khabbab bin al-Arab. Faqala, sai Khabbab ya ce mana, inna ashaban alladhina salaf, sahabbanmu waɗanda suka gabace mu, waɗanda suka tafi, wato yana nufin ƴan uwansa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma waɗanda sun riga sun mutu tun Annabi yana da rai. Kaga shine yace inna ashaban alladhina salaf, sahabbanmu ƴan uwanmu waɗanda suka gabata mabau sun wuce, walam tunqishumud duniya ba ta rage musu komai ba. Kaga Khabbab har ma yana sha'awan rayuwar sahabban da suka riga manzon Allah mutuwa, saboda su waɗanda suka riga manzon Allah mutuwa din nan to ladan sun ci shi gaba ɗaya a lahira. Yace wa inna amma mu sahabban Annabi da muka rage da rai a bayansa, asabna ma la najidu lahu mawdi'an, mun samu dukiya dukiyar da ma yawanta ya sa ba mu samu inda za mu aje ta ba illa turaba sai dai a ƙasa. Wato me yake nufi? An rasa wurin da za a aje dukiyar sai gini, sai dai a yi ta gini da dukiyar. Saboda haka sai Kabbabu ya ce wa laula anna nabiyya nahana an nad'uwa bil maut, wallahi in ba dan annabi ya hada mu yi addu'a mu roki Allah mu mutu ba, la da'utu bihi da na roki Allah mu mutu. Wato yana mata kai ce rayuwar da shi yake ci, kaga ya samu dukiyar amma shi ba ma son ta yake ba, yana sha'awar rayuwar sahabban da suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa. Hadisin yana sahih sunan Abi Dawud hadisin 2721 da kuma silsilatu sahiha hadisin 2831. To wannan hadisin guda ɗaya ne, amma al-Imam Bukhari ya raba shi sai ya ce summa ataynahu marratan ukhra, sai muka sake komawa ga Khabbab mun tafi gaida shi. Kaga wannan ya nuna kana tafiya ka gaida mara lafiya, ka sake komawa ka gaida shi. To da muka koma fa ba mu samu, mun samu ya warke. Wa huwa yabni ha'it Allah, muka samu yana gina wata katanga. Ta yi dama ya gaya musu sun samu dukiya sun rasa inda za su aje sai ƙasa. Yana a riwaya ta al-Imam at-Tabarani ibn Abi Hazim yace da kanna ala khabbab na'uduhu wa huwa yu'aliju ha'itan lahu, wannan shi yake nuna cewa komawa da suka yi karo na biyu ma sun tafi ne da nufin su gaida shi, amma sai suka tarar sai na gyaran katangarsa. Fa kala sai yace musu dan ya raba aikinsa da sunnar manzon Allah, da in ba haka ba ya zama abin misali. Innal muslima yu'jaru fi kulli shay'in, shi musulmi ana ba shi lada duk abin da ya yi. Yunfiquhu, in dai batar da dukiya, illa fi shay'in yaj'aluhu fi turab, sai dai abin da ya batar ya saka kuɗin a ƙasa, wannan ba shi da lada. Ku duba sahabi da ƙarfin imani, sun samu yana gini sai ce to ga abin nan, ga kulura ga abin da annabi ya gaya mana, duk da cewa mai jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam, amma akwai hadisai da yawa. Manzon Allah ne ya faɗa musulmi ana ba shi lada duk abin da ya yi ya batar da kuɗi a kansa, sai dai fa dukiyar da ya batar da ita, wato ta wajen sanya ta a ƙasa. Kuma mun karanta wannan hadisin a baya, shi ne hadisin 348, hadisin na Khabbab, yana sahih al-Bukhari kitabul marba babu tamanni al-marid al-maut, babu tamanni al-marid al-maut, wanda yana kitabul riqaq, anan aka samu ƙari inda Khabbab yake ce musu inna ashaban alladhina salafu mabawwalan tunqishum ad-dunya shay'an, an samu shay'an. Yana kitabul riqaq na sahihul Bukhari. Wato Khabbab yana sha'awar rayuwar sahabban da suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa. Ibn Hajar ya sharhin hadisin, wato yana Fathul Bari mujallad 10129, yani lam tanqus ujuruhum, duniya ba ta rage ladansu ba, saboda Allah ya tabbatar ma sahabbai a cikin alqur'ani zai ba su lada, ya riga ya tabbatar, ya tabbatar a wurare da yawa. Saboda haka Khabbab da sauran sahabban annabi sun tabbata Allah zai ba su lada, saboda duk sahabbai ne. Amma matsalar ita ce shin ladan a duniya ne ko a lahira? To abinda shi Khabbab yake tsoro kenan, yana cewa matukar ka samu ladan a duniya, to ba ka da hujjar kuma a lahira ka ce a bani. To shi ne abin da yake tsoro, wanda kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa musulmi samun ganima a yaƙi, ganimar ba ta hana ka samu lada a kiyama. Amma su sahabbai suna tsoro kada fa abinda suka samu a duniya a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rabansu nema na lahira, wanda shi ke tada hankalinsa. In ka duba sharhin wannan hadisin, yace lam tanqusuhum ujuruhum, yani annahum lam yata'ajjaluha fi dunya bal baqiyat muwaffara lahum fi al-akhirah, wa ka'annahu ana bi ashabihi ba'd as-sahaba mimman mata fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka riga annabi mutuwa sahabbai su ne waɗanda Khabbab ibn al-Arabi yake sha'awarsu. Fa amma man asha ba'dahu fa innahu muttafa'a lahum al-futuh, bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba musulunci nasara. Zamanin sayyidina Umar musulunci ya mallaki duniya, saboda haka dukiya ta zo ga sahabbai. Akwai daga cikin waɗanda suka rasu wanda shi Khabbab yana yawan buga misali da shi shine Mus'ab bin Umair, wanda hadisin sa yana sahih Bukhari, yana sahih Muslim. Hadisin yana sahih Bukhari, sahih Muslim. Khabbab sau da yawa yakan bada misali da Mus'ab bin Umair, yana cewa waɗanda suka riga suka tafi lam ya'kun min ajrihi shay'an, wanda daga cikin waɗanda bai ci ladansa na duniya ba, bai ci komai ba, akwai Mus'ab bin Umair, waɗanda suka yi shahada a fagagen yaƙi a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka suna sha'awar haka. Don haka dan amanar ilimi yana gyara katanga, almajirai sun zo gaira shi sai ya ba su hadisi akan katanga. Duk abin da kai duniya za ka samu lada banda wannan amanar ilimi. Shi yasa ake cewa ko da abin da kake aikatawa ba shi da kyau, wajibi ne ka isarwa mutane wannan abin ba shi da kyau. To amma malamai da yawa kuma suna ɗaukar abin da Khabbab ya yi baya nuna cewa ginin katangan salafi ne, yana karantar da su ne cewar ginin katangan yana daga cikin abin da manzon Allah ya halatta musu, amma kada su wuce kimar abin da shi yake yi. Baya nuna cewar gina wannan katangar laifi ne. Ga hadisi na gaba. Haddathana Umar bin Habs qala haddathana Abi, yace babana ya karantar da mu shine Hafs bin Ghiyas. Qala haddathana al-A'mash al-Imam Sulaiman bin Mihran qala haddathana Abu Safari. Abu Safari shine Sa'id bin Yuhmid al-Hamdani an Abdullah bin Amr sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mun karanta wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wuce ni, wa ana uslihu khussan lana, ina gyara wani ɗakin kara namu. Ɗakin kara shi ake kira al-khussu, ɗakin da aka yi da kara. Al-baytu min al-qasabi wal ma'ana nuslihu baytan lana, muna gyara wani ɗakin amma dai ɗakin na kara ne. Fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hadha, menene wannan? Kuntu sai nace uslihu khussana ya rasulullah, ina gyara ɗakin mu ne. Fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-amru asra'u min zalika, lamarin lahira yafi hakan sauri. Lamarin lahira yafi hakan sauri, wato tana yiwa kafin ka gama gyarawa mutuwa ta zo ma, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadithun nan yana sunan Abi Dawud, yana babu ma ja'a fil bina'i, sahih sunan Abi Dawud hadithun 4361 as-sahih sunan Abi Dawud. Wa ana utayyinu ha'itan li, riwayar ta dan bambanta da wannan, don anan ya nuna cewa ɗakin kara ne yake gyaran sa, amma a sunan Abi Dawud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce ni, wa ana utayyinu ha'itan li, ina ya balaka makatangana, ana wa ummi da ni da mahaifiyata, kad wahiya, katangar ta riga ta yi rauni za ta faɗi, saboda ka ce muna mata yabe. Duk dai yana gwada cewar yana gyara gida ne. A sunan Tirmidhi kitabu zuhdi an rasulillah babu ma ja'a fi qisaril amal, babu ma ja'a fi qisaril amal, rawahu ibn majah fi kitabu zuhdi babu fil bina'i wal kharabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ara al-amra illa a'jala min zalika, me kake yi ya kai Abdullahi? Sai yace ina gyara katangar mu ne ta yi rauni za ta fadi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ba ni ganin al'amarin kiyama face ya fi haka sauri, ni yanda nake gani wato kiyama tana iya zuwa kafin ka gama gyaran wannan katangar, saboda Annabi ya kiyamatar ba wannan sahabi buri na gini, wanda yana al-Musnadul Imam Ahmad. A riwayar al-Imam Ahmad Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma inna al-amra a'jalu min zalika, litafin tuhfatul ahwazi. Al-Imam Mubarak Furi yayi sharhin wannan hadithin, yana sharhu sunan Tirmidhi shine tuhfatul ahwazi. Kila al-ajal aqrabu min takharrub hadha al-bayt ay tuslihu baytaka khashyata an yanhadima qabla an tamuta. Wato abin da Annabi ke nufi, me yasa kake gyaran katanga kana koko gidanka, kana gyaran ɗakin ne saboda kana tsoron zai rushe kafin ka mutu? Shine Annabi ke cewa rubbama tamut qabla an yanhadima, tana yiwuwa kai ne za ka fara mutuwa kafin ɗakin ya rushe. Wato yana da kyau mutum ya rika tunanin haka, in za ka yi gini to ka rika tunani tana yiwuwa ka riga ginin mutuwa ka mutu kafin ginin a gama shi, ko ko ya zamanto ginin ka samu damar gamawa, saboda mutuwa tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Fa islahu amalika aula, saboda haka manzon Allah ke nuna mar ishara yana cewa ba ginin ya fi dacewa ka gyara ba, aikinka ne ya fi dacewa ka gyara. Amma duk da haka ba ya hana shi ba ne gyaran katangar aiko, amma a hakan dai ana karantar da su imani a irin abin da mutum ya sa a gaba a rayuwarsa. Saboda kaununa fi duniya ka abidu sabili, kasancewar dan adam zamansa na duniya kamar mai ratsewar hanya ne, kuma haka din ne. Awrakibin mustadullin tahta shajara, mutum ne ya zo tafiya ya samu wata bishiya mai inuwa ya tsaya ya huta, sannan ya koma ya hau abin hawarsa ya kama tafiya. Wannan shi ne rayuwar duniya, kuma da so da ƙi haka ɗin. Saboda haka za ka ga tafiyar muke ta yi aiko babu wanda ya tsaya, yani asra'u mimma anta fihi min ishtigalika bil bina, al'amarin mutuwa ya fi sauri fiye da shagaltar da kai ma gini. Saboda haka wannan tunatarwa ne ga mutumin da ya maida rayuwarsa yana sha'awar gine-gine, wato ya rika gina gidaje irin na zamani, wanda in ka dubi sharhin hadisin na cikin littafai da yawa, tunda duka ashabu suna so ruwaito wannan hadisin, kuma yana sahih Bukhari, yana sahih Muslim. Kamar misali sharhin da Ibn Hajar ya cikin Fathul Bari a mujallar na 11 shafi na 92. Shin waɗannan suna nuna mana kada mu yi gini? La, ba sa nuna mana kada mu yi gida. Al-Imam Muhammad Ibn Muflih Al-Maqdisi cikin littafinsa Al-Adabu Shar'iyya ya yi magana game da hadisai da aka kawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mas'ala ta gini. Yace ilam anna al-maskan la budda lil insani minhu fil jumla, duk dan adam dole ne ya samu wurin zama, mahalli dole ne, kuma wajibi ne, wajibi ne tahsiluhu li nafsihi wa liman talzamuhu nafaqatuhu, wajibi ne ka samu mahallin da zaka zauna, wajibi ne ka samu mahallin da zaka aje iyalinka wadanda ciyar da su ya zama dole a kanka. Saboda haka a nan mislu haza yu'aqabu ala tarkihi. Ibn Mufli ya ce idan kana da hali baka yi mahallin da zaka zauna ba, baka yi mahallin da zaka zauna da iyalanka ba, to babu shakka ka aikata haramun, saboda wajibi ne a kanka ka yi. Don haka akwai ukuba akan mutumin da ya zama bai samar kansa mahalli ba. Wa yusabu ala fi'lihi, sannan kuma idan ka gina mahallin fa inda za ka zauna, ka zaunar da iyalinka da 'ya'yanka, Allah zai rubuta maka lada, za ka samu lada. Saboda duk mutumin da ya bi umarnin Allah yana samun lada a kan aikinsa. Wa mautuhu anhu ka baqiyati malihi, sannan in ka mutu ka bar gidan da ka gina, mahallin zama, ka mutu ka bar ma yara, ka bar wa matanka, liwarasatihi yusabu alaiha, kar ka ɗauka ka yi aikin banza. A'a, in ka mutu duk gadon da ka baro ma yaranka, mala'iku sai sun yi lissafi a rubuta a littafin ka dun lada ne. Saboda haka kar ka ɗauka idan ka bar ma 'ya'ya dukiya gado kamar wato ka yi aikin banza, ba aikin banza ba ne. Domin wannan ya faru ga Sa'ad bin Abi Waqqas, wanda ɗan uwan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ya samu rashin lafiya mai tsanani wanda har yake tsammani kamar zai mutu. Manzon Allah ya tafi gaida shi yake cewa ya Rasulullahi, ko na yi wasiya a rabar da dukiyar saboda bai da 'ya'ya a lokacin? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la, ya hana shi. Yace masa innaka anta da' warasataka aghniya, aika mutu ka bar magadanka suna da wadata, khairul laka min anta zarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas, yafi a ce ka bar yaranka matalauta suna bin mutane suna roƙon su, ka bar su cikin wadata yafi a ce ka bar su a cikin talauci. Manzo Allah yake gaya masa, kuma cikin ikon Allah Sa'ad bai mutu ba wannan jinya ta kai ga har shi manzon Allah ya rasu ya bar shi, ba ma rasuwar manzon Allah ba, shi ya kai musulunci gabacin duniya. Kuma Allah ya bashi 'ya'ya da yawa, wanda da tsoron zai mutu ba shi da yara sai 'ya mace, yasa yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya nuna cewar ashe idan mutum ya mutu ya bar dukiya, wannan dukiyar lada ce gare shi. Amma ziyadatu ala zalik, to gida na zama da inda zaka zauna da iyalanka wajibi ne. kuma in kai akwai lada, in baka yi ba akwai zunubi, matukar kana da hali. Shine ke malami yake matsalar ita ce abin da ya dara wannan shine damuwa, abin da ya dara gwargwadon bukata, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi suka mana misali yadda rayuwarsa take. Sai ce fa in kanat yasira la tu'addu fil adati wal urfi israfan wa i'tida'an wa mujawaza lil haddi fala ba'as biha la tukra. Idan ya zama an samu ƙari na walwalar, to ƙarin ya zama ɗan kaɗan ne wanda mutane a bisa al'ada ba za su ce wane yana watsi da dukiya ba, to wannan ba laifi ba ne. Kamar misali ya zama to tun da kana da hali sai kai ma kowane ɗanka ma gida, kowane ɗanka sai kai mar gida, ai asali buƙatarka shi ne gida guda wanda za a zauna da su, amma sai kai ma kowane ɗa yaronka gida, kuma kowane yaro ka ba shi mota. Wannan bisa al'ada ba a cewa ka wuce iyaka, saboda ai ka samu sauki ne na rayuwa sai ka sauwake ma na ƙasa da kai. Saboda haka sai shi Ibnu Mufli ya ce wannan ba laifi ba ne kuma ba makaruhi ba ne, saboda ka samu sauƙin rayuwa na ƙasa da kai shi ma ya huta ya samu walwala, wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Wahal yusabu alaiha, nan za a baka lada? Tunda dai asali gida guda ya ishe ka da iyalai, amma yanzu gashi kai gidaje kamar guda goma, da na yaranka da na matanka, to sauran gidaje guda tara nan za ka samu lada? Nan ne inda malamai ke sabani a kai, suna cewa ai ka wuce daidai bukatarka. Sai ce wal ahadith muhtamila, hadisai da aka karanta suna ɗaukan kowace fassara, amma a shari'a tunda abin da kai ba watsi da dukiya ba ne, yace al-aslu adamul uquba, asali bai zama za a maka uquba saboda wannan, kuma ana iya baka lada a kai ma, don akwai wata aya da take suratu Saba'i aya ta 39 wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah shi yake shirfida dukiya ga bawa yanda ya ga dama, Allah zai bada dukiya mai yawa ga dan adam, wani kuma Allah ya kuntata yayyayi ya samu dukiyar abin ya gagara, wannan duk ikon Allah ne, saboda jarabawa ne ga bayi. To sai Allah madaukaki ya ce wa ma anfaqtum min shay'in, duk abin da kuka batar da dukiyar ku a kansa in dai halal ne fa huwa yukhlifuhu, Allah zai cike gurbinsa zai saka mu. Saboda haka sai malami ya ce kaga ayar alqur'ani ta nuna cewar idan ka sauwake rayuwar na ƙasa da shi, na ƙasa da kai, to kana da lada, saboda abin da Allah ya faɗa kenan, tunda ba a kan haram ba ne, da almubazzaranci ne. Almubazzaranci shi ne ka yi amfani da dukiyar ta wajen haram, wannan ka yi amfani da dukiyar ne ta wajen halal, amma wuce iyaka, ka wuce iyakar da shari'a ta baka dama, wa huwa khairur raziqin, wanda yana nuna wanda akasarin malaman tafsiri haka suke fassarawa min at-tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala lam yadhkur jihatal munfaq alayhi munfaq fiha, hanyar da za a batar da dukiya cikin wannan ayan Allah bai faɗa ba, illa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min shay'in, duk abinda kuka batar da dukiyar ku akai Allah zai cike gurbinsa, Allah zai maida muku shi, Allah zai biya ku a lahira. Kaga ya nuna in dai ka kashe dukiyarka a halal kana da lada. To kaga kenan kulawa da ƴaƴanka halal ne, kulawa da matanka halal ne, ƴaƴanka da matanka su samu daɗin rayuwa halal ne. Saboda haka kana da mota, matarka na da mota, ƴaƴanka na da mota, misali in dai ba haram suke aikatawa ba, ba a cewa ana rubuta maka laifi a kai. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a dunkule ne, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, duk abinda kuka batar da kuɗi a kai Allah zai cike gurbinsa. Kaga ya nuna abinda aka halatta maka idan ka batar da dukiya a kansa, Allah ba zai kama ka da azaba ba, Allah zai saka maka a kan shi a ranar kiyama. Menene za a kama mutum da laifi? Shi ne almubazzaranci, wanda shi ne haram. Ya ce wa ammal israf wal i'tida fi dhalika fa zawahiru al akhbar al sabiqa tadulu ala al karaha wa qad rawaha ahmad wa abu daud wa lam yukhalifaha kama anna zahiraha annahu la yuharram la yahrum لأن فاعل المحرم لا يقال عادة وغالبا لا أجر له. مثالي أنا ابن مفلي يتي إن كذو بها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ذو ردت شيء وآوتر وآن نبيه iyaka tsawatarwa shine ya wuce shi da sahabbansa sun wuce wani giri mai girma a garin Madina. Wannan fa ginin wani mutum ne, manzo Allah ya dinga kauda kai gare shi har dai mutumin ya dinga rusa wannan gini, haka ne ko? Sannan ga hadisin da muka karanta yanzu, hadisin da muka karanta a yanzu shine hadisin Abdullah ibn Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce su yana gyara imma katangar gidansa ko gininsa ya yi rauni ana ƙara markasa ana yabe, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai ba ni ganin al'amarin mutuwa face ya fi haka sauri. Shine sai Ibn Muslim ya ce to malamai suka yi la'akari da waɗannan hadisai, abinda ya sa ba za a ce haram ne abinda suka aikata ba, ai annabi yana iya cewa ka daina don ku Allah zai ma azaba, manzo Allah bai faɗi haka ba. Wancan da aka wuce aka ga gininsa mai girma a garin Madina, manzo Allah yana iya cewa ku rusa wannan gini, saboda ai idan mutum ya aikata haram horonsa ake ba kau da kai gare shi ba, saboda aka kau da kai da manzo ya yi gare su yana kyamatar musu ne don akwai abin da shi ya zaba yana sha'awar a ce sun zaɓi shi ma wannan abinda manzon Allah ya zaɓa shi ne rayuwa ta kiyama. Don haka manzon Allah yana sha'awar duk sahabbansa su yi zaɓin irin wannan rayuwa, amma ba haram ba ne, don ko da haram ne manzon Allah ba zai yi jinkiri ya ce ku rusa wannan ginin ba. Manzon Allah ba zai ce ma Abdullahi bin Amr ba na ganin mutuwa face ta fi haka sauri, da zai ce ka daina rusa wannan katanga, wa yake maganar katanga lahira za ka, amma manzon Allah bai ce ka rusa ba, sai dai ya masa ishara da aikin da ya fi falala, wato manzo Allah yana kwadaitar da shi ya zama tunanin ka lahira fiye da duniya, amma abinda kake halal ne je kai. Saboda haka in mutum zai yi gini mai girma mai tsada mai armashi, abinda Ibn Muflih yake faɗa bisa la'akari da waɗannan hadisai gaba ɗaya ba haram ba ne a sunnar manzon Allah, illa dai ba hakan annabi ya zaɓa wa al'ummarsa ba, wato ka fi zaɓen lahira akan duniya. Ibn Hazm ya yi magana akan mas'ala ta gini a kitabul ijma, ya ce ittafaqu ala anna bina'a ma yasturu bihi al-mar'u wa iyalahu wa ma lahu min al-uyun wal bard wal har aw al-matar fardun, duk malaman sunna sun ittifaqi ka gina mahalli inda zaka kwana, inda zaka sa iyalanka, inda zaka yi tsoye dukiyarka, ka kare kanka daga sanyi, gina gida wajibi ne, duk malaman sunna sun ittifaqi akan haka. Waqti sabi manzilin aw maskanin yasturu ma zakarna, yanzu ma ka yi kokari ka samu mahalli da za ka zauna, saboda haka in ka gina gidan ka sauke wajibi, sannan kuma kana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wattafaku anna al-ittisa'a fil makasib wal babani min hilli, sannan malamai sun ittifaki akan cewa tsanantawa ta wajen al'amarin gini, ai ta gine-gine masu girma da kawatar da su, idza adda jami'a huquqillah, abinda ake la'akari da shi shine shi wannan mai dukiyar da yake irin wannan gine-gine ya bada zakkar dukiyarsa, ai abinda Allah ya wajabta masa kenan, ya fidda zakka, yana fidda zakka, to tunda yana fidda zakka dukiyarsa ce yana da damar yayin abinda ya ga dama da ita, amma abinda shi manzo ya zaba mar ya gabatar da dukiyar nan ga Allah subhanahu wataala saboda ya samu ladarsa a lahira a lokacin da zai mori dukiyarsa moriyar da ba ta karewa. Inda ake sabani shine shin makaruhi ne gare shi koko ba makaruhi bane, wato makaruhi ne mutum ya saki jiki game da sha'anin duniya da dukiyarsa ta hanyar halal koko ba makaruhi bane, inda shine magana da muka yi a wancan karatu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka faɗa dai ne. Akwai mai tambayar da ya ce menene hukuncin wanda ke jin kiran sallah kullum amma a ɗakinsa yake sallah. Akwai amsar da take majmu'u fatawa na Ibn Taymiyyah tana mujallad na 23 shafin 232, wannan amsa tana tamamul minna shafin 277. Asali namiji ya tafi masallaci ya sallah shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, wajibi ne, bai kamata maza su riƙa sallah a gidaje ba, sallan farilla. To amma kuma dan kai sallan a gida ka ki zuwa masallaci sallar ba ta baci ba, sallar ka ta inganta, illa dai kai wani laifi na rashin zuwa sallar jami'i. To sai wani ke tambayar hadisin Khabbab da muka karanta, tsawatar wanda Kabbab yayi a game da gini, shin wannan ya hada har da ginin makaranta da masallaci duk ba a so? Kuka so mutane fahimtar su daban-daban. Ai shi ginin masallaci da makaranta, wannan Allah da kansa yayi magana ba manzo ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashar. Ginin da Allah ya izini a yi a cikin Alkur'ani shine masallaci, wurin zikirin Allah, wanda kaga shi ma makaranta, ita ma makaranta ta shigo karkashin haka. Yuzkaru fiha ismuhu, wurin da ake kiran sunan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi izini a gina masallatai, kuma ginin masallaci yana cikin sadaqatul jariya, yana daga cikin abin da zaka aikata kai ta samun lada a kwanciyar kabarinka. Allah ka samu iya. Da wannan tambayar kuma, game da maganar gini, idan na yi nufin ajiyewa fa a matsayin kaddara, wato ya dinga gine-gine yana ajiye su a matsayin kaddara, babu laifi. Ai abinda muka faɗa kenan, babban laifi shine baka bada zakka, wannan shine laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ma idan ka bada zakka to an gama. Kuma karka manta cewa duk gidan da ka gina, ko da yana matsayin kufayi ba shiga ba, kagu yana tsaye, idan shekara ta yi sai kamar kima ka fi da zakkansa. Wannan shine abinda zai zama laifi a kanka, ba wai ginin kawai ba. Yana fatawa Ibn Usaymin, yana juz'i na 18 shafin 233. So ba za ka yi gini da nufin ka guji haƙƙin Allah ba, amma don ka yi gini don ka aje dukiyarka ba laifi ba ne. Mai wannan tambayar kuma akan macizai da muka yi magana ya ce, to wannan ya nuna cewar kada ji tsoron maciji bai da haɗari kenan? Wato a ringa idan aka ce a kashe macijin gida, to abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma cewa yayi, wanda ya ji tsoron cutarwar maciji yake kashe shi, matukar yana daga cikin macizan da aka yi izinin a kashe, manzon Allah ya ce ba ya tare da shi. Mun karanta wannan hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga macizai cikin alfawahish, dabbobi masu alfasha, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izinin a kashe, matukar suna da'irar da za su cutar da kai. Wannan ya ce ya halatta miji ya baiwa matarsa izinin fita duk bukatu, kamar sanya wani abu a shago ko shiga makwabta ko kasuwa misali, a kowane lokaci. Wato ba wai fitar mace ce damuwar ba, yanda ta fita ne damuwa, yanda mace ta fitan shi ne damuwa, ba wai fitan nata ba. A duk da cewar asali zamanta bata fitan ba, shi ya fi dacewa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin Alkur'ani, wa qarna fi buyutikunna, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai, mace ba ta samun daraja ta kusanci Allah kamar a ce tana ɗakin aurenta. Duk sa'ilin da ta nisanci ɗakin auren tana daɗa nisantar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda in mace ta nisanci ɗakin aure to tana daɗa kusantar shaitan. Manzon Allah cikin hadisai da yawa ya faɗa, dabaran mace ta hito gida to shaitan yana rakiyarta, komai muninta. So haka ne sai dai kariyar Allah subhanahu wa ta'ala. To asali zaman mace ba ta fita ba, wannan shi ne abinda sunnar manzon Allah ta karantar da mu. Amma dan mace ta fita, ba su san dai damuwar ba yaya take fitan, shi ne muhimmi. Idan mace ta tsare dokokin Allah ta wajen fita, suturarta, magana da take da mutane, wannan babu laifi. Amsar tana fatawa wallahi na mujallal 17 shafin 277. Kamar misali, baka gida matarka ta je kasuwa, in ka mata izini ba laifi bane, yanayin fitanta shi ne muhimmi. Kuma da farko abin da aka fi so shi ne ya zama an samu wanda zai biya mata bukatun, an samu wani dan aika wanda zai je sayayya. Idan babu larura to babu laifi dan ta fita, amma ta tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Ne wannan tambayar hadisin da ke magana game da izini ga maciji kafin a kashe shi idan ya shiga gida sau uku. Haka ne, sau uku ake gaya maka ya bar gidan, kamar yadda wasu malamai ke faɗa, musamman idan ya shafi irin macizan danga wanda an saba ganin su a cikin gida. Wato waɗannan hadisai suna cikin littafin At-Tamhid na Ibn Abdul Barr, ya tattaro su gaba ɗaya da hadisai da suke hana a kashe macijin gida da waɗanda suke izini a kai. Kuma fahimtar malamai akan hadisan sun takaita ne ga macizan Madina kawai, da shafi kowane gari ba. Akwai wadanda ke ganin kuma ko da a garin ku ne, in dai macijin an saba ganin sa a cikin gida, to shi ma bai dace ka kashe shi ba sai ka nemi izinin sa sau uku. Yana At-Tamhid, mujallad 16, shafi 265. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، وبنا اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.